Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiyar har kullum don bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za ku ji cewa al'ummar ƙabilar Ibon dake jihar Nasarawa na korafin rashin barin su su koma yankunan su na asali. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarrafi Hashim Gunal. Wasu daga al'ummar ƙabilar Igon a jihar Nasarawa sun tunkari shirin ciki da gaskiya don bayyana irin yunkurin da suka yi ta yi na neman komawa matsugunansu na Asakiyo a tsawon shekaru bayan aka san da ya faru tsakaninsu da 'yan sanda. Tun a watan Mayun 2013 aka samu gagarumin matsala yayin da 'yan sanda suka shiga yankin Asakiyo, da hakan ya yi sanadiyar rasa ran 'yan sanda da daman gaske daga wani gungun 'yan yankin da ke gadara da tsafi, amma da sunan kare yankin da maradunsu. Madugun wannan kamfen Baba Alakiyo, wanda tun a 2014 bayanai suka nuna cewa ya riga mu gidan gaskiya, ya zamanto shi ne wanda ya raini matasan da suka yi arangama da 'yan sandan, har jami'an tsaro suka yi asarar ransu. Matakan da aka ɗauka daga baya ko zargin arangama da wasu 'yan bindiga ya yi sanadiyar tarotsa al'ummar yankin zuwa wasu sassan jihar Nasarawa. Jonathan Isu Aku shi ne madugun gwagwarmaya 'yan Asakiyo masu son komawa matsugunansu.
Sunana Jonathan Isu Aku, kuma ni ne shugaba al'umma mai gidaje 334 wanda ke aiki kirshi Legobi a Asakiyo Electoral Ward a Lafiya Local Government jihar Nasarawa. Damuwa mu shi ne fadar siyasa ta watsar da mu daga wurare mu tun a ranar 26 ga watan 8 na 2014. Muna zama hijira daga wancan lokaci har wa yau ba mu koma gidaje mu ba, kuma mun rubuta ma gwamnati takardu da dama har zuwa gumara. Takardar farko mu ya shiga hannun gumara ranar 10 ga watan 8 na 2016. Mun sake rubuta ma gumara reminder letter tunawa a ranar 15 ga watan 10 na December. To, mun rubuta ma Tankwal Makura domin ya yi kokari sa mu koma gidaje mu, saboda mu manoma ne, ma an watsar da mu ba mu gudu da gonakin mu ba, har wa yau babu labari koma mu gidaje mu.
Ka ce 2014 rikicin siyasa ne ya raba ku da yankunan ku, faɗa mana me ya faru ne a lokacin?
Eh, to muna zama wajen mu dai ana ce ana girki mayaka tsakanin Ofi da Asakiyo kusa makonni biyu, muna je an girki ana girki matasa kuma ana kawo musu abinci a waje.
Wannan irin matasa ne, waye ne yake kawo su wajen?
To, ba za mu sani ba, kuma muna ce akwai hannun gwamnati a ciki.
Gwamnati ta kawo mata, ina zuwa tsaya da Jonathan. Gwamnati ta ɗauko, gwamnati da take da 'yan sanda da sojoji, sai kuma ta ɗauko wasu matasa kawai ta ajiye su a wani waje, mayaka kawai ta ajiye su a wani waje?
Kafin dalilin da za mu fada, ina fada haka saboda lokacin da an kawo mana farmaki da an tarwasa mu da muka gudu, wannan fada ya kiwaye nake ji maka na ya kiwaye garukan mutane go wanda na sani da sun taba watan lokaci 57 wanda ne na sani kenan 57, kuma lokacin na gwamnati bata ci komai ba, bata fada magana ba gidaje radio ba, yasa kowa ya mu lura wanda ya lura da cewa wannan fada dalle akwai hannun gwamnati a ciki, kuma an yi ta ne saboda dalle siyasa.
To, bari mu dawo baya Jonathan, watakila waɗanda ba su san abin da ya faru a jihar Nasarawa ba don su fahimta. Ka ce an zo an tarwatsa ku daga wannan wajen, waye ne ya tarwatsa ku kuma a wani dalili?
Ba dalili ba, mu dan siyasa ne.
Wani irin siyasa? Lokacin waye ne dan siyasan da ya sa aka tarwatsa ku a wajen?
Tankwal Makura. A rijin na Tankwal Makura ne.
A shekara ta 2014 Tanko Almakura yana kokarin wato 2015 ya nemi takara na biyu ke second term.
Na biyu da yana ganin, yes.
Ina jinka.
Kuma da an watsa mun gudu, yadda na gaya maka garuka mutane ne 57 wanda ni na sani wanda an shigo a karo daban-daban da an tarwasa mutane.
Shin wannan ita ce matsalar da ta shafi wani babanku da ake kira Baba Alakiyo, wanda aka ce babban dan tsubu ne wanda yana da mutane kuma yana da wasu abubuwa na ban mamaki da yake a wannan yankin, ko kun yarda da shi?
To, a lokacin din ne
To, ba mu labari daga baya me ya ci gaba da faruwa? Me ya faru bayan kun aikata wannan aikin kun yi fada da ƴan sanda?
Ba mu yi fada, suna ce fada ƴan sanda su kawo mana fada da
yi. To, shikenan, bayan aron gamar ku da ƴan sanda sai me ya faru a wajen?
Sai ba muna zama tarwatsa da waje kina ba. Babban damuwa mu shine gwamnati ta hana mu mutane go duka garuka mutane gonda ya fara zai koya koma. Mu mutane sake ne har wayo ba mu koma wajejen mu ba. Kuma babba abuwana abin da ya kawo mana babba takaice abuwana shine a ranar 14 ga watan 2 na 2018 da shi mu rubuta ma gwamnati takardu da dama kan cewa muna so mu koma wuraren mu duk gudu ba mu tafi da gonakin mu ba. To, sai mun tafi da takarda mu ba hukumar sa hannu su ce tunda ba fada ba mu koma mu je mu yi gyare-gyare wuraren mu tunda ba fada ba. Muna kan gyara washe gari a wannan ranar 6 ga watan 2 na 2018 da muna kan gyara sai matasa alago sun kawo mana farmaki mun gudu mun bar mashina 25 a wajen waɗanda sun yi karfi hali sun da sun ji harbe-harbe akwai waɗanda sun yi karfi hali sun kwashe mashinan su sun gudu. To, sai matasa su zo hadu a shangwa da wurare daban-daban bayan da an gudu ga sake din kenan. Wallah sun ce za su tafi da farmaki a sake wajen za a ga abin da ya ture buzu na dai. Ni ne na durkusa na ta kuka musu na ce ba za mu yi fada ba. Domin yadda hukumar sun shaida mana in ya taba mu kai musu magana na ce ba za mu yi fada ba.
Barista Abdulkarim Abubakar Kana shine tsohon kwamishinan shari'a na jihar Nasarawa ƙarƙashin tsohon gwamnati Tanko Almakura. Ya ba mu dalilin da ya hana gudanar da shari'ar da ya kamata a yi tsakanin gwamnati da 'yan ƙabilar Igon.
Eh, za a ce an yafe ba za a ce an yafe ba. Ka gani?
Eh.
Al'amari ne yanda ya kasance sai ya zamato shari'an ya tsawo ɗan lokaci. Kuma kaka manta shari'a ne wanda ya zo da wuya dalili shi ne a lokacin akwai tension. Banda tension kuma sai ya zamato ainihin wanda da su za su ɗan ji sunan shirin an kashe su. Manyan 'yan sanda, manyan 'yan DSS, sunan jama'an tsaro. Ka ga su aka kakkashe a wurin. Sai zo nan aka zo aka turo Fali Minister of Justice. An yi su kusoci wanda su ne an da zama manyan shiru a ke tsan wasu an kashe wani kuma ce da ran kai kasa yan da tsarin su jama'an tsaron mu yake a Najeriya. Kana ana tsakiyar ke tsana maganar za a buga babban shaida shi ne zai taimaka don a tabbatar da yan da a zargin ake ma mutane sai a ce mai transfer zuwa Lagos ko Maiduguri. Sai zama to at some point case din an zo ci gaba ya zama difficult. Wasu daga cikin suspect wasu muna ji sun mutu a nan detention wasu kuma suna nan mahaɗin za a rufe kuju ba da suna tsalle. Ke din da ba gama yawancinsu ba. Yana wasu kuma sun yi sa'a an babba su bidi sun fita don wasu dalilai daban ko rashin lafiya ko kuma shekarunsu ko kuma dai yaran da yare. Abin da kaga sai zama tuni da baka titi haka. Amma game da maganar wanda ba su koma gidajensu ba, eh akwai 'yan gauruwa da kunan da can wanda har yi sun yi lokaci da maganar komawa sai ta sai ga dubi ta shigo don tension ta aka ce to duk irin wani abubuwan gwamnati da mai a hankali. Dai da sun adadin abin da sani kenan kafin bar wannan matsayin da nake. Amma akwai wuraren da sun ake ci gaba da biya hankali haka. Ba wai akan babur sura ba ma akan abi a hankali hankali dai akan Najeriya ta.
Barista Abdulkarim Abubakar Kana idan aka duba kusan abun ya dade za a iya cewa abun ma yana nema ya zama tarihi. Su waɗanda suke magana sun nuna kamar yaran su suna nema su lalace saboda sun ba su da gari na musamman da suke zaune shi yasa suka so da ko shari'a za a yi ma ko wani abu a yi a gama su san matsayin su ko su koma gida.
To kasan bayan hana su jawowa bane kasan al'amari ne da zai jituwa da zamantaka da su yan uwan nasu wanda dama suke tare kafin rigimar ta bari. Tambayan shi ne ba wai gwamnati bane ta hana kowa dawa ko ta ce kowa ya yi abin nan. Su tsakanin su da yan uwan su wanda dama suke samun rashin jituwa har wasu suka bar garin. A yanzu din da ake ce kokarin sun gyara tafiyan su da su ne su. Ka gani?
Eh wato ma'ana akwai waɗanda ba sa shiri kenan tsakanin su su kansu yan gwamnati.
Ne ni inda ni adadin abin da sani ko official or official. A matsayin da na rike na tunan general ni na sa ko su gan ruwa sai ko biyu a wannan area wanda har yau in ta ce wa'annan za su zafa cikin yanzu sai ga kawai an fara a fita da rabin nan kaji abin da tension nan da can tashin hankali zai abin nan.
Yanzu
abin da ya kamata a yi wani kuma ni na mun fara don hanya ya kamata kuma a kara ke yanzu especially minister na ka gaban su tsawa kan area a tabbatar an zo an hada su don a samu gyara tafiya tsakanin su wa'annan mutane. Tunda kofi don su dukkan kasan su ne wa.
Barista wace shawara zaka ba mutanen da suke son su koma gida din nan?
Ai in dai har garin su ne kaga ko an ji kansu ko yau ko gobe wata ne dole su koma. Saboda haka kuma me yake hana su komawa in dai don wancan rigimar ne tunda to kaga sai a nemo yanda za a yi a daidaita tsakanin su. Ko ba gaskiya ba daidaita tsakanin su. In aka daidaita kaga sai su koma amma a ce ba a daidaita ba su koma a ce sabon rigima ta zaki barki kaga ba wai ba ta miki kowa ba nan ke da. kuma daga wadan bakin koyi na riga rike ba to ba kai kokari ita tsakanin su kuma wannan ba mu mu ya cin abu bane abu ne kai wanda su shugabannin su da shugabannin duk in suka dawo abun da gaske za a samu yin bukata amma bai kamata a ce a yi wani zargi da garinsa ce don wani dalili ya bar garinsa ko an kore da garinsa ba kasan nan yanzu bai kamata ba.
Masu sauraro, idan Allah kai mako mai zuwa za mu ɗaura daga inda muka tsaya tare da kawo muku ci gaban ƙorafin da ma ra'ayoyin masu ruwa da tsaki a wannan takaddama ko rikici. Yanzu amadadin Nasiru da Mele Kaya daga nan birnin Washington DC, ni Sarfi Hashim Umar ke cewa mu kasance lafiya.